Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk san yin ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau Talata 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da muhimman karin labarai.
To Murtala, yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun dasa 71 yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe sun kai har 1,800. Shugaban kasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo zai farfado ya kuma yi irin shaharar da ba a taba gani ba. Wani harin kuna bakin wake da aka yi jiya Litinin a Pakistan ya kashe akalla mutane 8 tare da raunata wasu wajen 20.
To a cikin shirin namu za ku ji cewa Majalisar Koli ta Lamuran Shari'a a Najeriya ta kalubalanci shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau da ya fito fili da ya gaba da gaba da dakarun Qatar.
In Shekau ya kai yarumi ko ya kai wani gwarzon da ke ganin gwarzon ne kamar da ke kiran kansa ya fito ya fuskanci jami'an tsaro na Najeriya a yadda ta kare.
Wasu manazarta sun bayyana tankiya tsakanin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da sarkin Kano mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da cewa siyasa ce kawai da kuma ake iya warware ta kadai ta hanyar siyasa.
Har yanzu ba a makara ba za a iya samun gamsuwa sosai sai dai ba zai kai a ce shi a daftarin farko aka yi ba.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, to amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'ar Spanan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yau Talata, jami'an lafiya kasar China sun ba da rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun zarce 71 yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe sun haura 1,800. Wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke. Jama'ar Alardin Hubei na China da ke zama inda wannan annobar ta fi yin bala'i jiya Talata sun bayar da rahoton cewa wasu ƙarin mutane 93 sun mutu a daidai lokacin da wasu ƙarin ma'aikatan lafiya suka iso wurin saboda su taimaka ma ɓangaren lafiyar wurin wanda ya ta fama matuƙa tun bayan da aka gano cutar a karon farko a watan Disamba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi ranar Litinin cewa bayanan da ake samu na nuni da cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar, duk da haka ya ce dole a bi a hankali. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfado ya kuma yi ƙarfin da ba a taɓa gani ba bayan da dakarun Siriya suka sake karɓo ikon yankin daga hannun mayakan ƴan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin ƙasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗe ko ba jima. Ya ci gaba da cewa ƴantar da yankin da aka yi ba yana nufin ƙarshen yakin ba ne, kuma ba yana nufin ƙarshen makirci ba ne, haka zalika ba yana nufin ƙarshen ta'addanci ko miƙa wuyar abokan gaba ba ne, yana nufin mun goga hancinsu a shara a matsayin sharar fagen cikakkiyar nasara. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da kira ga ƙasashen duniya da su goyi ma baya ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiya da miliyoyin ƴan gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaye ta. Da yake magana da manema labarai a Islamabad babban birnin Pakistan, Guterres ya ce duk wani ƙalubalen da take fuskanta da kuma ƙarancin taimakon da take samu daga ƙasashen duniya, Pakistan na baiwa ƴan gudun hijira Afghanistan masaukai har na tsawon shekaru 40, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta biyu a duniya da tafi ƙarfin ƴan gudun hijira. Ya ci gaba da cewa,
I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees has always been voluntary repatriation.
Yace ina son na ƙara jaddada cewa har kullum mafita mai dorewa a batun ƴan gudun hijira shine a mayar da su ƙasashen da suka fito bisa yardar su kuma cikin mutunci da kare lafiyar su. Wannan ma haka yake ga ƴan gudun hijirar Afghanistan.
Sarfilu bai yi nisa ba, an jima kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai.
Sheikh Jamilu Ma'azu Hidara shine ya fasara wa manema labaru sanarwar bayan taro.
Ya kamata gwamnati ta hitsaye a tabbatar da an yi maganin barazanar shakkau da abubuwan da suke yi na rashin hankali da rashin tsari da abin da yake bai shafi addini ba wanda suke bata sunan musulunci dashi. Wannan majalisa ta shari'a tana magana akan cewa in shakkau ya kai yarumi ko ya kai wani gwarzon da yake ganin gwarzo ne kamar da yake kiran kansa ya fito ya huskanci jami'an tsaro na Najeriya aita ta kare. Wannan majalisa tana kara tabbatar ma da shakkau cewa jahilcin sa ya bayyana na cewa yan sun ikirarin kashe Sheikh Jafar cewa mutuwa ce ta shahada wacce kowane musulmi ne kirke na fata ya same ta. Daga karshe wannan majalisa tana fatan shugaban kasa zai saurari shawarwari na jama'a domin a samar da sake tsari na tsaro na wannan kasa domin a cimma nasara.
Dr. Muhammad Nazif Yunus tsohon malamin jami'a ne da ke cikin manyan malaman da suka yi wa muryar Amurka karin haske game da wannan taro.
Wallahi a gaskiyar lamari abin takeici ne, abin bakin ciki kuma abin tausayi. Domin wannan faifadin ya nuna rashin basira da rashin hikima na wa'annan mutane da kuma rashin tsoron Allah akan zubar da jinin bayin Allah wa'anda basu ji ba basu gani ba. Kuma nuna cewar mu musulmi matsayin mu shine ba ma tsoro, kuma irin wannan maganganu da irin wannan tsoratarwa ba zai sa malaman musulunci su daina magana ba. Bamu dogara da karfin mu ba, bamu dogara da dabarun mu ba, mun dogara da Allah subhanahu wataala shi kadai muke roko.
Shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a Nigeria, Sheikh Abdulhab Abdullahi Muhammad, ya halarci wannan taro kuma ya kallubalanci shugaban kungiyar ta Boko Haram game da faifan da ya fitar.
Lokacin da aka zauna shugabansa ni da shi da Jafar mun nuna masa cewa na kidan ba daidai bane, ba so daya ba so biyu ba so uku ba so hudu ba, shi kaunde kansa bam san shi ba. Lokacin yaro ne bashi da wani ilimi, an kafa masa dalili cewa na jini baya tare da jinan nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zancin cewa Boko Haram ne bashi da magabata, zanci cewa mu kafire ne bashi da magabata, zanci cewa shi akan daidai suke ne bashi da magabata, baya iya jan aya daidai barazana ne wanda kasan turai suka gina shi. Shi yaro ne mai sai da aswaki da turare, inna ya zama general yanzu yake wannan bambun da yake waye masa training waye ki basu dukiya waye ki hada masa wayoyi saboda kan shi ne mutanen kafire suke juye shi ba mu ba.
Maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na cigaba da jawo hankalin yan kasa musamman ganin irin barazanar tsaron da aka samu a wannan wata na Fabrairun, da wasu da dama ke kiran ganin an cire hafsoshin tsaro a Najeriya baki daya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida Isa Lawal Ikara da rahoton sa dangane da matsayar wato majalisar koli ta harkokin shari'a a Najeriya dangane da wato bidiyo na baya-bayan nan da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da a cike yake barazanar kashe ministan sadarwa Ali Isa Fantami tare kuma da sauran wato kalubalen tsaro da ake fuskanta a Najeriya. To har yanzu dai kuna tare da Tasha Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfilu Hashim da ƙarin labarai.
To a halin da ake ciki kuma wani harin kunar bakin wake da aka kai jiya Litinin a wani sabo wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 8 tare da raunata wasu wajen 20. Sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin a Quetta da ke zama hedikwatar lardin wato Baluchistan. Shugaban yan sandan yankin Abdulrazak Chima ya faɗa manema labarai cewa mutumin da ya kai harin ya tayar da nakiyoyin da ke jikinsa lokacin da wani mai gadi ya kokarin dakatar da shi da shiga wajen gangamin na masu rajin addinin musulunci. Shugaban kasar Afirka ta Kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe Frederick de Klerk ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC ne matakar tasiri da wasu ko mutanen na da dama tun bayan da yace bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne kan bil'adama ba. Yayin da wannan magana da yayi tun farkon wannan wata ta haddasa fushi, manyan yan bokon Afirka sun lura da cewa akwai alamun mantuwa akan abin da suka gabata gare shi, kuma sun ce wannan abu da ya rike ba abu bane da kasar Afirka ta Kudu ke tinkawo da shi ba. De Klerk ya taka rawa wajen kawo ƙarshen nuna bambancin launin fata ta hanyar sakin Nelson Mandela daga gidan yari tare da samar da hanyoyin wato hanyar demokradiya a shekarar 1994. A shekarar 1993 De Klerk ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel Peace Prize da Mandela akan rawar da ya taka na kawo ƙarshen gwamnatin da ke nuna bambancin launin fata tare da daukar bakaken fatar fatar kasar masu rinjaye a matsayin marasa galihu. Daga ƙarshe yawancin mazauna birnin Juba sun yi maraba da matsayin da shugaban ƙasa Salva Kiir ya dauka rana Asabar na yin watsi da tsarin jihohi 32 da ƙasar ke da su yanzu tare da koma ga tsarin tun asali da ake da shi na jihohi 10 da wasu yankunan mulki 3. Kiir ya raba Sudan ta kudu zuwa jihohi 32 lokacin yakin basasar kasar da aka shafa shekaru 5 da rabi ana yi tun daga watan Disambar shekarar 2013. Yanzu an dawo tsarin jihohi 10 wanda na ɗaya daga cikin bukatun shugabannin yan adawa a zaman tattaunawar da suka yi da shugaban kasar domin samar da gwamnati. Duk da yake yawancin 'yan Sudan ta kudu sun ce wannan abu da shugaban ya amince ya kamata yi a ce ya faru tun da dadewa haka kuma ya sa suna tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo kasar.
Salfilu Hashim Gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ci gaba da takaddama tsakanin gwamnatin jihar Kano da masarautar Kano dangane da kirkiro sababbin masarautu biyar duk da yake a yan kwanakin nan wata kotu ta yi watsi da daya karar da take wato da ake kalubalantar kafa masarautun. To sai dai wasu masu fashin baki na kallon lamarin a zaman siyasa da kuma ta hanyar siyasa ne kadai za a iya warware shi. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da rahoton.
Tun kirkiro sabon masarautun bici karaye rano da kuma gaya kimanin shekara guda baya masu nadin sarki a majalisar masarautar Kano wato sarkin bai da makama da sarkin dawaki mai tuta kana da madakin Kano suka gurfanar da gwamnatin Kano a gaban babbar kotun Kano game da wannan batu bayan shafe watanni ana gwabza shari'ar a jiya litinin kotun ta yanke hukuncin sallamar karar baki dayanta. Barista Ma'aruf ya kafi wani lauya ne mai zaman kansa a nan Kano.
Kotun jihar Kano a karkashin alkali Usman Abode ta yi hukunci ta ce ta soke wannan doka ta masarautu a bisa kurakurai da aka bi na bisa na yin dokar. Sanda aka shigar da wannan shari'ar an damfara wannan shari'ar ne akan waccan shari'ar ta gaban alkali na Abba saboda ita aka fara shigarwa saboda haka aka damfara wannan shari'a kanta. Akan cewa tunda ana cewa waccan dokar ba daidai bace kotu sai ta yi hukunci sai tunda waccan shari'ar an gama ta kuma dokar nan ma da ake magana an soke ta saboda haka wannan shari'ar babu ita saboda haka mai kara sai dai kuma idan suna son su yi kara sai dai su soki sabuwar doka.
Dama dai masu nazarin kimiyyar siyasa sun dade suna haska cewa takaddamar da ke tsakanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na da nasaba da sha'anin siyasa a dan haka kamata yayi alalibo hanyoyi na siyasa da diplomasiya wajen magance ta. Malam Kabiru Sa'idu Sufi masanin kimiyyar siyasa ne a nan Kano.
Maslahar siyasa political solution da lokacin da aka samu irin wannan matsala ko kuma aka samu irin wannan turka-turka shine idan an yi ta zaka ga bangarorin guda biyu suna tafiya da gamsuwa a maimakon bangaren shari'an saboda akwai ana samun abin da ake cewa give and take kai ka dan saki shi ma wannan ya dan saki to sai a hada tsakiya sai kaga kowa ya samu gamsuwa to dama tun farko takila za a iya cewa da an duba an auna za a iya ganin wanne ne ya kamata a dauka a tsakani domin a samu maslahar gaba daya abin da aka samu kai a ciki
kenan za a iya cewa an makara tunda har an yi nisa a harkar shari'a
idan ba za a iya cewa an makara ba sai dai zai fi yin dadi da an yi shi tun farko yanzu ko da an yi shi akwai wani bangaren zai iya ganin kamar cewa shi ne ya yi alfarma amma inda ba kai ga haka ba to da kowanne zai fi samun gamsuwa akan cewa an girmama shi kuma an darajanta shi har yanzu ba a makara ba za a iya samun gamsuwa sosai sai dai ba zai kai da a ce shi a daftun farko aka yi ba.
Zaka dai a iya cewa an kammala biyu daga cikin shari'o hudu da aka shigar gaban babbar kotun Kano dukkaninsu masu nasaba da kalubalantar mata matakin gwamnatin jihar Kano na kikiro sabbin masarautu guda hudu a jihar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida na Kwari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ka ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya
a yanzu akwai duka wanda suke masana harkoki na tsaro na ƙasa suka ce ba su taɓa ganin wani jirgi ko na ƙasan mu ko na horon shi ya kai hari ga intawaye tunda aka fara wannan abu. Kuma in kuka lura ai zawar su turawan wannan da suka zo ta karaman kofa suka shigo, ina ni zawar su ba majalisa bace ba aka tattauna aka ce su zo kan a kwatsam shugabanni ne suka kawo su. Kuma in kika tambayi ra'ayin ƴan ƙasa babu wanda yake marhabin da su. Dinda in kuka lura duk inda suka zauna mutanen nan duka ana ta gogwarmaya ana nema su wuce su koma kasar su kamar saboda a kauce ma mulkin mallaka na biyu. In kuka lura wannan abun shine ake gudu, kuma tunda zaman su ba zama bane ba na kare mu saboda zaman su bai hana aka ta kakkashe mana ƴan uwa ba, kenan tahiyar su za ta yi mana alheri.
Yawa bakan ku da wannan lokaci, muna fata kuna nan kalau kamar yadda mutanen birnin Washington DC. Batutuwan da zamu duba a yau a cigaba da nazarin alfanu ko rashin amfanin cigaban zaman sojojin kasashen ketare a kasashen mu na Afirka ta yamma irin su Niger, Nigeria, Mali da sauransu. Za su hada da neman dalilin da yasa shugaban Faransa yake da wata ɗabi'a na sanyawan gana kuma a keɓance da mutanen da ake ganin shugabannin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda.
To in dai saboda taya mu ne take Faransa, mutane sun mutu a ƙasar Mali ta fifi, a ƙasar Burkina ta fifi, a ƙasar Niger suna hutawa sun ce ba su san. In dai ta daya ne ai babu matsala sai ku ce ku, tunda sai aku ne muka zo in babu wani abu wanda muke.
In dai ayi gaskiya ayi adalci ayi bai ka kuskure ba ko da dai rana a ce shugaban ƙasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Niger.
Mutum in kan shi hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci.
Kuma ashe kam shugaban Niger ne kaɗai yake da ra'ayin da ya sha bamban da shugabannin ƙasashen Afirka guda biyar game da maganar cigaban zaman irin waɗannan baƙin sojojin na ƙetare a ƙasashen namu na Sahel. To bari mu sake haɗa ku da wakilin mu na can Yamai Suleiman Muni Barma da baƙinsa guda biyu, wato Abdu Idi na ƙungiyar fafatuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar nan ta NPA da ke ƙawance da jam'iyyar PDS tarayya wacce ke kan gadon mulki a can Niger. Yau fafatawa ta su za ta tashi ne daga tambayar da shi suna yi wa baƙin nashi akan ainihin manufar masu fitowa kan tituna suna zanga-zanga ko wani taro domin su gada a dawo su game da matsayar gwamnatin ta Niger akan maganar zaman waɗannan irin baƙin sojojin.
Kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma wasu
manufa. To ba haka nan bane, ka taɓa ji ko so guda sun hito sun ce wannan ta'adda ɗin ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan ƙasashe. Ka taɓa jin declaration ɗinsu musamman? Ni dai ban ji da ba. Ko da so guda su hito su yi declaration ta kamemiya ita kaɗai su ce wannan ƴan ta'adda a yi saudakawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya, ba su son ƙasashen mu su ci gaba. Suna da lalin nasu da sai sun san da mun sani jar, mun san da abin da suke so yadda suke son ba ta yiwu ba.
Kamar me suke ni me
in ba su ma kamar wani relebe ne na ƴan ta'adda, ta yaya za a yi ko da lokaci su koko wasu ta soja wannan da na kasar horon shi na kasar Amurka da suke rasa rayukansu cikin kasashen mu, a za mu a kore su saboda su wannan ƴan tawaye kamar yadda suka so su mamaye kasar Mali su zo da gudu nan su zo su suna sanin musu mamaye kasar Niger. Ba min yarda da wannan lisahi na rashin lisahi ba saboda su san da cewa ba yi wa albani hujja wai kamar da na wadi lokacin da wannan ƴan ta'adda suka samu makamai da kasar Libya. Ana ganin su za su tahiya sun kusa kai Bamako, za su iya su kwace mulkin ma na ƙasa na Bamako gabaki ɗayan shi, ba wani nan sojan bane na ƙasa wurin shi suka tsaya da su. In ba haka nan bane, ba ina so a bana hujja. su wannan da ke dimi suna ta wurare tu kana tsammani wannan yan tawayen su aka ci ga sunan zasu tawa ba su bane na wada wanda zasu labe waji bayan matar su
to ya aka yi kidal ta gagare su har yau kuma ana ganin kamar kidal din nan da ita ake gudanar da dukkan wasu al'amura
zance na kidal ai kaji bayanin shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad wannan ai ba karamin jarumtaka bace ba da yito yace wannan statue na kidal matsayi da ake so a ba kidal barazana ce babba akan hujja ta tsaro koko barazana ce babba a tsaro na kasar Niger
wasu na ganin kamar a haka shi shugaban makonni biyu kadai yayi amai ya lashe saboda ya faɗi wani ra'ayi da shaban banda wannan
ba mu taba shi ba wannan zance muna tsaye saman shi ni ban shi ba wani ra'ayi banban da yake wadi kuma ai in ba gaskiya bane ba kada an shi magana in an shi magana kamar lokacin da yace wannan statue na kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Niger
a yadda wannan yan tawaye na kidal suka zo shi shugaban kasa ya gana da su a fadar sa kana ganin wannan ba za a iya daukar sa ba a matsayin yayi amai ya
lashe a babu zance amai
saboda su ya zarga da
kawo babu zance amai ya lashe kuma su su Alhaji Idi lokacin da shugaban kasar Niger ya hudu wannan magana me yasa ba su yi to ba suka kama mushi me yasa ba su yi to ba suka yi declaration suka ce sun yi na'am da wannan declaration da shugaban kasar Niger ya yi da lokacin da yace statue kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Niger ba wanda ya magana cikin su mun san nihin su mun san abin da suke so kuma ba mun yarda ba a kawo rudani a cikin al'umma mu ta Niger muna tsaye tsayen daka saboda ai amana ce talaka Niger suka ba shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammadu shine aka ba amana ya tsare kasar Niger ya tsare kowa da kowa ya tsare ya bada duk kokarin iyaka bakin kokarin shi da kundin tsarin mulki ya bashi na kowa ya kwana lafiya ya tashi lafiya
kana ganin taron po zai iya kawo wani sauyi
taron po ai misali gayyata ce gayyan taro ne
ba kiran su ne ba aka gayyata su ne aka yi
gayyata su ce aka yi wannan lokaci ɗan akal mundialist na cikin kasashen Africa sun yi to suna ta rudani wayan sun aiki suke nan
saboda kalmar da ya amfani
da zaka ba duk kalmomin da ya aihoran shi ne ya hoji shi take muke yi duk magana da ya hodi magana ce ta ai ba ka ganshi ba lokaci nan hoye zo yayi ta'aziyya me yasa ba su yi to ba suka ce na yayi kokari da ya zo yayi ta'aziyya saman sojan kasar Niger da suka wada saman wannan ta'aza ta yi ta ina dai ba shi ba makaro in bane ba ya zo nan wurin ya mumta ta'aziyya shi can kasashen shi sun yi to sun ce bai kamata ba ya zo mutane su yi lisahi wa'annan mutanen wa'annan yan horon hulan da suke so su tada zamna ce su ka tashin hankali cikin kasa su rika kama ma yan ta'adda ba mun yarda da shi ba mu za mu gaya musu da babban murya
wato kuna
ba mu
yarda hada kai da hada baki
in ba hada baki bane ba me yasa lokacin da kasa take neman su yi to su kama ma gwamnati a wannan sha'ani na tsaro ai ba wani abu bane ba na wani siyasa a kama ma shugaban kasa saboda wannan gugulmaya da yake da yan ta'adda ya zama to al'umma kasa gabaki ɗaya suna bayan shi a wannan lokaci ne su wannan yan kadan wanda ba wani yawa ba gare su suke ta wannan talatsin suke ta nema su tada zamna tsaye ba gairi ba din dalili
Alhaji ina ga wata cewa zaka so ka maida martani amma minti guda sai mu wuce kan maganar nan
ta zan maida hakika ka san kane na ba zan maida mishi martani ba so na abu dan na san ba ra'ayin shi bane na san shi wanga maganganun da yake ba nashi bane
kana nufin abinda aka ce
shi ne wanga magangani ne na masu iko yake amma ba ra'ayin shi bane ai tsoron Allah mu go wannan taro ma wanda muka so mu ai shine na muka goyen bayan mu da sojinan kasar Niger mu kara musu kuzari
gangami da kuka so shi san
wanda muka so mu yi daya biyu aka hana ai shine muka so mu kuma yau kane na kace bamu taɓa ba declaration na bamu yarda ba da wannan abun kash kai cho na biyu zancen da yake na umarnin ai shi yana iya ka san shugaban kasar Niger shi kadai ne ya shiga wanga kalamu su biyan ne shi kadai ne ya shiga wanga dan shi yana tsammanin yana abin da ya so ne a kasar shi ya mallaki kasar shi yana hana yan kasa su huto su yi magana sauran ba wanda ya huto yayi tunda sun san yan kasar su kuma sun san demokarasiya ta kasu iko ba kama kariya ba ta kasu iko kuma ba wai sun ciyo mutane da yaki bane duk sai suka tsaya a zancen da kane na Siraji yake cewa wai yan wara hulla ne suke faɗi a wannan umarni ai bai shurari ba shugaban Jason Sahel shugaban Burkina ai ya soki wannan halin da aka yi umarni shi ba dan har hulla bane ai shugaba ne ko ya soki wannan abu abubuwa ne kariya hure suke ba tabiya ba da za a yi abubuwan da muke faɗi hakika inda dan baya shurare ne kuma dan ba magana shi bane yake ni din nan amma hana da yawa lokacin da shugaban kasa yayi wannan zancen naki dan na fito kai kana shaidu mun yi muhara da kai sau biyu wanda nace gaskiya gare shugaban kasan ne banda wannan rubutu wanda muka yi da yawa mun yi wanda muka ce miki hakika shugaban kasan Niger da bisa zancen Libya da bisa zancen Kidal kuma abubuwa lokaci zuwa lokaci dadda gwamnati ko shi shugaban kasa ya abin da ya kamata a hadi hadi miki yan un aka hada haka babu adalci ba a shurare an manta ne rudanin mulki ne yasa mutane sun manta ma da abin da ake hadi wannan gaskiya ce duk abubuwan da muka hadi in kattahi busa jaridoji kana samun abin da muka hadi
so Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden eco takardar kudade ta bai daya ainihi dai an sani kungiyar sai da yau ce ke kan gaban wannan kuduri amma kuma aka waye gari kungiyar Iyomowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya bada sanarwar cewa kungiyar Iyomowa ta kasashen Afirka ta Yamma nan Faransa za ta zartar da su mu aiki da wadannan kudade a shekarar 2020
madalla to yau mun gama da maganar makomar sojojin kasashen ketare na Allah ya kai mu rana wato maganar sabon kudin na eco za mu shiga mu ji inda maganar nan ta samu asali tun farko da faduwar gaban da wasu suke da shi game da sabon takardar kudin nan da ake so a fito da ita ta mai guragun kudaden da ake amfani da su a wannan kasashen da kuma kasadar da ke tattare a cikin ta a gurin kasashen da ke neman rungumar shirin kana kuma da ko shirin nan zai iya ayyana ba tare da Najeriya ba zakan bari mu godewa su bakin namu Audu Idi da Saraji Isa tare da shi Sule a canya mai dan amada da su duka dani Ali Mustafa Sokoto a Washington DC a huta lafiya
to gaida Aliyu Mustafa Sokoto da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice to a takaice yau talata jami'an lafiya a China sun bada rahoto mai cewa yau mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar murar coronavirus sun jasa 71 yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura 1,800 wajen mutane 11,000 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke shugaban kasar Syria Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfado ya kuma yi karfin da ba a taba gani ba bayan da dakarun Syria suka sake karbe ikon yankin daga hannun mayakan yan aware a wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin Assad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba dade ko ba jima A ranar Lahadi ne babban sakataren jinnan majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da ya kira ga ƙasa da ya kira ƙasashen duniya da su goye bayan wa ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiyar miliyoyin ɗin gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaya ta. A halin da ake ciki kuma wani harin ƙunar baƙin wake da aka yi jiya Litinin a wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane 8 tare da raunata wasu dan 20 sai dai nan take babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan harin a Quetta da ke zama headquarter wato headquarter lardin Baluchistan. Shugaban kasar Afirka ta Kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe Frederick de Klerk ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC mai matakar tasiri da wasu kuma mutane da dama tun bayan da ya ce bai imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne akan bil'adama ba. To gaida Sarfilu da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tsaya ni gabatar da shirin sai Cuba Hero Diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Cook. Murtala Faruk Sanyin na muku fata alkhairi ma assalamu.